الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى تدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 8 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
kamar ba mu suna mu sai na ba ji mu mai na suna ta wata da magana ko sallar shi kin yi mai karatu ayoyi masu ba da bishara ko masu
wai tambayar ɗan uwa shine dangane da lokacin da kake bayan limami a matsayinka na mamu shin ya dace idan limami ya karanto aya wadda take bayani game da wata ni'ima da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tanada ma mu'minai a gobe kiyama ka roka ko kuma lokacin da aka ambaci wata aya aka karanta wata aya wadda take bayani game da narkon azaba da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tanada ma waɗanda suka kangare masa zaka iya neman tsari lalle haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a sallah ta nafila an samu yayi sallah ta nafila duk ayar da ya karanta idan akwai wani bayani na rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala manzon Allah ba zai ƙetare wannan aya sai ya roki abin da yake cikin ayar idan aya ce wadda take bayani game da azaba manzon Allah sai ya nemi tsari an samu yayi haka to duk da cewa abu ne sananne duk abin da aka shar'anta a farilla an shar'anta a nafila sai abin da wato dalili ya bambanta amma a sallah ta farilla ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya wadda take bayani game da rahama ko wadda take bayani game da azaba cewa in ya karanta sai ya tsaya yayi addu'a amma a sallah ta nafila an samu haka na gode ki shi wai dangane da kalan tufafi wanda bai halatta ba musulmi ya sa kalan tufafin da baya halatta musulmi ya sa shine kala wanda yake jajjawur an gane ku wanda a magana mafi rinjaye malamai sun tafi akan sanya jan tufafi wannan haramun kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka tabbatar tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa hanin bai kai haramci ba hani ne wanda yake na karhanci Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Zadul Ma'ad ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala kuma ya wato shine ya tankade ya raure ya tabbatar da menene magana wadda take mafi rinjaye akan wannan mas'ala abin da ya fita da shi sanya tufafi kala ja jajjawur wannan haramun ne baya halatta amma idan ya kasance yana gaureye da wani launi misali kamar jan tufafi ne to amma an masa kamar wani sharshar a jikinsa na baki ko wani launi wanda yake na daban to wannan ba laifi bane mutum yakan iya sawa idan aka ce jajjawur kowa ya san me ake nihi da jajjawur kenan ja irin ja wanda yake na jini an gane ku haka nan tufafi wanda yake shine wannan al-asfar duk da cewa in aka ce al-asfar kala masara ne ake nufi amma al-asfar abinda ake nihi shine kamar ruwan goro domin ruwan goro da shi da ja kusan tafiyar su daya ta inda za a gane ruwan goro ina irin kamar misali tufafin da masu aikin hanya sukan sa wata iri jile wanda take jajjawo to wannan shi ma kalar wannan baya halarta musulmi yasa to duk da cewa ya karka shine yake kira dai orange ba in aka ce ruwan goro a Hausa kenan orange a turanci ne shine wannan bayya da cewa musulmi yasa an gane ko sai dai in ya kasance yana gaureye da wata kala wadda take ta daban kenan wannan ya fitar da shi daga kenan tsantsar cewa jin tufafi ne dan haka akwai babi da Salimul Hilali yayi a cikin wannan littafi mai suna Mawsu'atul Manaqib Shafi'iyya fi sahih sunna annabawiyya babi ne wanda yake bayani game da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sanya jan tufafi sai da ya kawo dukkan hadisan ya koro su sanan yayi bayani na malamai akan wannan mas'ala karin fa'ida game da kalan tufafin da musulmi ya dace ya lazunta a rayuwarsa shine kalan tufafi wanda yake farikal an gane ko abinda aka fi so misali musulmi ya lazunta na tufafi shine tufafi wanda yake farikal saboda tufafi wanda yake farikal yana da fawaid waɗanda ba sa lissafuwa a farko dai shi farin tufafi ba na kazami ba ne na mai tsauta ne a irin yanayinmu a nan kalla ka sanya tufafi kana wannan tufafi fari ka kwana biyu da shi kana sawa daga ka sa shi yau gobe ka ji kunyar fitowa da shi dole za ka wanke shi kaga kenan wanda yake sanya farin tufafi ai ba zai zauna da datti a jikin shi ba abu na biyu musamman a yanayi wanda yake na zafi farin tufafi baya daukan zafi baya daukan zafi shi dai barshi a lokacin sanyi ne baya da dadin sawa saboda yafi kowane launin tufafi yafi kowane tufafi daukan sanyi in a lokacin sanyi ne tare da cewa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana umarni duk da cewa umarni ne wanda yake na halacci ko kuma mu ce na mustahabbanci manzon Allah yake cewa ilbasu min thiyabikumul bayada sai ce fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum aw kama qala manzon Allah yake ku sanya fari daga cikin tufafinku ma'ana in za ku sanya tufafi manzon Allah yake ku sanya tufafi farare sai yace fa inna ha min khairi thiyabikum domin farin tufafi na daga cikin fiyayyun tufafin duk a wani tufafi da Allah ya halitta mana musa to kalan fari shine wanda yake fiyayye manzon Allah sai yace wa kafinu fiha mutakum wato kuma matattunku wato likafani da shi in za kuma matattunku likafani ku yi musu likafani wanda yake fari wannan hadisi ne sahihi yana tabbatar mana kalan tufafin da ya dace musulmi a ce ya lazunta sannan na biyu wanda ya dace a ce musulmi ya lazunta shine kalan tufafi wanda yake tsanwa domin tsanwan tufafi kala ne na tufafin yan aljanna wanda Allah ya tanada musu a gobe kiyama kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ula'ika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa ash-shahid ubangiji ta'ala yace wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak yan aljanna a ranar kiyama a aljanna ubangiji ta'ala yace za su sanya tufafi wadanda suke tsanwaye lafazin kudur jam'i ne na akhdar. Idan aka ce akhdar shine wato launi tsanwa. Min sundusin Ubangiji Ta'ala ya ce na addibaj ko kuma ka ce na alharir. Wannan shine yana nuna mana kalan tufafin da Allah ya zaba ma ƴan aljanna shine kala wanda yake tsanwa. An gane ko? Amma sanya jan tufafi ja wanda yake wur wannan haramu ne a magana mafi rinjaye baya dacewa. Alaikum salam.
Wannan kamar da aka ce mamu suna bayani ma. In yana asali da karatu, sai su ba su karatu su ba. In mutum ya wance mai karatawa, to kai wani abu da zai hau kanshi.
Wai tare da cewa ya dace an so ga mamu idan yana bayan limami a lokacin da limami yake koye karatu shi ma ya karanta fatiha bai takaita ba ga fatiha. Zaka karanta fatiha kuma zaka iya kamo wata sura cewa in baka karanta fatiha ba akwai laifi a kanka ba laifi a kanka ba abinda ya shafi sallarka na tawaya. An gane ko? Saboda limami shine jagoranka. Balma wasu malamai su sun tafi kamar irin su Abu Huraira su ne suke ganin ko a inda limami yake bayyanar da karatu dole ne ka karanta fatiha ko da yana bayyanar da karatu. Shi ya tafi akan haka domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam yaqra bi ummi alquran. Manzon Allah ya ce babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa. Wannan kenan ga duk wanda ya iya fatiha. Amma in baka iya fatiha ba duk wani zikiri wanda ya kunshi girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka iya zawa da shi kai sallah kafin mutum ya koyi fatiha. Shi almajirinsa sai yake cewa so da yawa ko mukan kasance bayan limami, limami yana bayyanar da karatu. Sai Abu Huraira ya ce masa ikra bi hafi nafsik, karanta ta a cikin ranka. An gane ko? Wai in har ba za ka iya fitowa ka bayya ce to ka karanta ta a cikin zuciyarka. To shine ya tafi akan cewa dole ne sai mutum ya karanta fatiha ko da limami yana bayyanar da karatu. Menene hujjar shi? Shine wannan hadisi yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa la salata liman lam yaqra bi ummi alquran. Illa kasancewar yin karatu a bayyane a lokacin da limami yake bayyanar da karatu wannan hukunci ne an shafe shi. Bayani zaka samu gamsasshe akan wannan mas'ala in ka koma cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Albani ya kuro dalilai waɗanda suka shafe wato shine hukuncin karatu a bayan limami a inda yake bayyanawa. Daga cikin dalilan akwai irin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ce kan hanya kenan ba a masallaci ba kake. Shi wanda ya zo masallaci shine ya zama wajibi a kan shi ya zauna ya saurari abinda limami yake faɗa na hudu ba koda baya fahimtar larabci. Amma kai maganar da kai kana kan hanya kafin ka zo masallaci kenan hukuncin masallaci bai hau kanka ba. Na'am, kai ka ce. Na fahimci hadisin
da yake nuna cewa abinda za a fara gudun
sai ya ci. Kamar ni?
Eh, yake nuna abinda za a fara wa mutum ya
ci dan ta inda wani. Eh, wai dangane da hadisin da yake bayani cewa farkon abinda za a ma bawa bincike game da ayyukansa a ranar kiyama ita ce sallah. Wannan hadisi hadisi ne tabbatacce. Sallah ita ce farkon abinda za a bincika daga cikin ayyukan bawa a ranar kiyama. In an samu sallah ta yi kyau ta cika, to gaba ɗaya sauran ayyukansa sai a tattara masa a bashi hanya ya wuce. Amma idan sallah ba ta yi kyau ba to duk sauran ayyukansa za a watsar masa ba za a karɓa ba. an gane ku domin sallah a wajen Allah subhanahu wata'ala ita take komai muhimmanci bayan kalima ta tauhidi duk a cikin ayyukan da Allah ya shar'anta ma bayan sa na ibada to babu abin da yake muhimmancin sallah Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi kowane aiki soyuwa a wajen Allah manzon Allah yace masa as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna sallah daga cikin dukkan wani aiki na ibada ita Allah yafi so yafi kauna kuma na daga cikin dalilin da yake nuna sallah tafi komai a wajen Allah a farkon farlantawa da Allah ya ma fiyayyen halitta shi da al'ummar sa ubangiji ta'ala ya farlanta mana sallah a tsawon yini da dare lokaci 50 tare da shawara ta annabi Musa alaihi salam ga manzonmu sallallahu alaihi wasallama cewa ya koma ya nema a rage masa ya koma ya nema aka rage masa ya dawo annabi Musa ya maida shi ya ringa kai kawo a ƙarshe sai da ta dawo lokaci 5 a 5 kin Allah ya ce je ka kai da al'ummar ka an baka sallah an baku sallah lokaci 5 amma a waje na a matsayin 50 take kaga 50 kin nan dai na farko ba a gusa ba daga kai shi to wannan yana nuna sallah ita ce ibadar da Allah ya fi so ya fi kauna to dan haka kasancewar wannan kenan ga kowane bawa kenan sallah ita ce farkon hisabin da za a masa a ranar kiyama an gane ku dan haka amma game da abin da ya shafi wasu mu'amalat tsakankanin jama'a an gane ku domin zai kasance ka zadancewa da ka ci dukiyarsa ko ka ci mutuncin sa ko ka zubar da jinin sa wannan hadisi shi kuma abin da yake tabbatarwa abin da ya shafi jama'a haƙƙi na junansu da juna farkon hukun abinda za a yi hukunci akan shi a ranar kiyama shine jina ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar akan haka yake cewa awwalu ma yuqda anhu yawmal qiyamati fiddima au kama kala yace farkon abinda za a yi hukunci game da shi a ranar kiyama yace shine jina ne an gane ku domin jini al'amari ne wanda yake mai tsada a tsakanin bawa da bawa babu zalunci sama da zalunci sama da zubar da jinin dan uwanka musulmi amma in abin da ya shafi haƙƙin Allah ne to sallah ita ce farkon abin da za a bincika darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen kitabul itikaf littafin da ke bayani game da hukuncen itikafi wanda a takaice bayani ya gabata bakin gulgudu a kansa mun yi ishara akwai littafi na musamman wanda Ali ibn Hassan ibn Abdulhamid Al-Halabi ya wallafa akan abin da ya shafi itikafi wanda ana kiran shi Al-Insaf fi bayani al-itikaf wanda risala ce tana da matukar muhimmanci akan wannan babi yau zamu tashi kenan farkon sabon wani littafi قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب هو المخزومي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون inna Aba Huraira da yuksiru al-haditha an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna ma balu al-muhajirin wa al-ansar la yuhaddithuna an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi mithli hadithi Abi Huraira wa inna ikhwati min al-muhajirin kana yashghaluhum as-safaq fil bil-aswaq وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة عديهين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدث إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعاما أقول فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي هو ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جده انه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا هلت تزوجتها قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه فأتى بأكب وسمن قال ثم تابع البدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقط قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا حميد وابن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد رضي الله عنه ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حدثت فضل أجبا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وبر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان هو بن أيينة عن عمرو هو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت أكاظ ومجنة وظلم جاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس رضي الله عنهما. يا وانا مروجين كنان إبراهيم ابن سعد كنان بابن سشيني سعد كنان ابن عبد الرحمن ابن عوف كنان كاكن سشيني عبد الرحمن ابن عوف مالم الله يجي كنسا ya buɗe wannan littafi da basmala kamar yadda ɗabi'ar shi ce da al'adarsa tun daga farkon wannan littafi. Idan ya gama wani littafi to zai fara wani yakan buɗa shi da bismillah, wanda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba game da fa'idar farawa da bismillah. Na farko dai shine koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine Al-Qur'ani. Abu na biyu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da takaddunsa da yake rubutawa, yakan aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta su kubuta game da duk wani kangi da duk wani kunci na duniya da lahira. Abu na uku shine neman taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan cimma manufa. To shine yake cewa bismillahir rahmanir rahim, sai yace kitabul buyu. Wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen cinikayya. An shahe mubtada sai aka wanzar da labari. Yaya zaka kaddara shi ne zaka ce haba kitabul buyu. Wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa, ko kuma mu ce cinikayya. Domin ba ce ba kitabul bai, sai aka ce kitabul buyu. Saboda ciniki ba wani abu bane ba kala daya, nau'i-nau'i ne wanda yake ya wuce a lissafa. Akwai cinikayya wanda Allah ya halitta mana, akwai cinikayya wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana. Kamar yadda wani malami ya wallafa littafi na musamman wanda ake kiran shi Al-Buyu'ul Muharrama wal Manhiyu Anha, wato cinikayya waɗanda aka haramta aka yi hani a shari'a. Littafin yana da safaha kusan 508, duk wani nau'in ciniki wanda shari'a ta haramta to za ka same shi a cikin wannan littafi. Sai dai in wani abu ne wanda yake sabo ya zo a zamani, to shi ma idan aka koma malamai za su yi maka bayani game da hukuncinsa. To dan haka kenan aka ce kitabul buyu, ma'ana littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen cinikayya. Shi lafazin albuyu jam'i ne na bai. Idan aka ce albai wato shi ne kenan ciniki, kamar yadda ita wannan kalima an ciro ta ne daga ba'a yabi'u, sai ka ce bai'an wa mabi'an. Don haka Larabawa sukan ce ibta'atuhu. Idan suka ce ibta'atuhu, ma'ana na bujiro kaya na domin sayarwa. Lokacin da ka kasa kaya, kenan ka kasa kaya kana neman mai saya, shine suke amfani da kalimar ibta'atuhu. Wanda ka galibi kalima ta wato shine ba a yabi ubay'an, ana amfani da shi akan wato shine sayar da kaya. Mai sayar da kaya shine zai ce bi'itu sil'ati, na sayar da kaya na. Shi kuma wanda ya saya sai ya ce ishtaraitu kaza, ma'ana na sayi abu kaza. To amma tare da cewa kowane ɗaya daga cikinsu yakan zauna a matsayin ɗan uwansa, domin so da yawa akan yi amfani da lafazin ba'a, amma me ake nihi shine ai ya saya. An gane ko? Kuma akan yi amfani da lafazin wato ishtara, amma akan cewa ya sayar, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa game da waɗanda suka zaɓi dabo akan imani da Allah. Ubangiji ta'ala yake cewa walabi'isa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walabi'isa ma sharau bihi anfusahum, ma sharau bihi anfusahum ay ma ba'u bihi anfusahum. Ubangiji ta'ala ya ce turda Allah wadai game da abinda ƴan dabo wato suka sayar da rayuwarsu ta lahira kenan akan wani ɗan amfani kankanne na rayuwar duniya shine dabo. laukanu ya alamuna ubangiji ta'ala yace inda sun san sharri da mugunta na dabo to da ba za su zabe shi ba haka can ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam lokacin da suka rike shi a matsayin bawa suka kai shi suka sayar da shi ubangiji ta'ala yake cewa wa sharauhu bi thamanin baksin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidi wa sharauhu ay wa ba'uhu sun sayar da shi dan haka kana iya amfani da lafazin ba'a akan saya ko kai amfani da lafazin wato ishtira kenan akan sayarwa amma tare da cewa asali in aka ce ba'a kenan wanda yake da kaya ya sayar da kayan shi shine zai ce bi'itu silati na sayar da kayana shi kuma wanda ya saya sai dai ya ce ishtaraitu kaza ma'ana na sayi kaza tare da cewa asalin ita kalima ta albayi a larauci an ciro ta ne daga alba idan aka ce alba wato shine damtse domin kasancewar duk lokacin da me saye da me sayarwa za su kulla ciniki ko aka kulla ciniki shi mai kaya zai meka kaya shi kuma wanda yake mai saya zai meko kudi anan kowa ya meka damtsar shi dan haka malamai suka ce a lugha in aka koma a harshen larabci da ajiya da aro gaba ɗaya ana iya kiran su ciniki saboda lokacin da na kawo kaya zan baka ajiya zan meka shi da damtse na kai da zaka karbi wannan ajiya zaka meko damtsen ka ka ansa ko lokacin da nazo na buƙaci aran abu a wajenka kenan zan dauka in meka maka haka kai ma zaka meko hannu ka ansa wannan kenan a larabci in aka ce albay kenan shine ciniki yana iya ciniki yana shiga ajiya tana shiga kenan arushi ma yana shiga amma a shar'ance in aka ce albayi shine malamai suka ce mubadalatu malin bi malin aw manfa'atin mubahatin walau fi dhim walau fi dhimma mubadalatu malin bi malin aw manfa'atin mubahatin walau fi dhimma wato masanyar wata dukiya da wata dukiya ko kuma masanyar dukiya da wani abun amfani wanda yake na halak ko da a ce za a biyo mutum sai ya samu zai bada yanzu misali lokacin da nake buƙatar wannan littafi kaga dukiya zan ɗauka in je in bada idan na bada wannan dukiya zai ɗauki shi ma dukiya ya meko min domin littafi shi ma dukiya ne kaga anan kenan me aka yi na dauki wasu karafuna wanda matsayin su dukiya ne zinare ko azurfa ko abin da yake tsayawa matsayin su na bada sannan an bani wata dukiya kenan shi ciniki masanyar dukiya ne da dukiya ko kuma masanyar wani abun amfani wanda yake na halak kenan koda a ce wato a wuyan mutum ne za a biyo shi kenan anan ina iya dauka in ba da kudi amma kayan da nake bukata babu su a hannu kenan ina iya bin ka lokaci kaza idan ka samu ka bani kamar wanda wani nau'i ne na ciniki kamar yanda bayani zai zo nan gaba wannan a takaice shine ake kira da wato ciniki wato shi ciniki abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da halaccin shi da nasi na alqur'ani haka kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar mana da ciniki kuma ijma'i ne na malaman al'umma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har izuwa yau babu safani game da halaccin saye da sayarwa dan haka kuma kiyasi wanda yake ingantacce ya tabbatar da halaccin ciniki domin hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da shar'anta mana ciniki dan Allah ya yalwata mana kada mu samu kanmu a cikin kunci da takura saboda ɗabi'a ta dan Adam da Allah ya ɗabi'antar da shi yana da buƙatu farko dai idan ka dauki dan Adam yana da buƙatar abincin da zai ci yana da buƙatar tufafin da zai sa yana da buƙatar gidan da zai gina ya shiga yana da buƙatar abun hawa da sauran buƙatu waɗanda suke na yau da gobe to kai ba manomi ba baka da gona kuma baka da ƙarfin da zaka yi noma amma kana da kuɗi a aljihunka yanzu kaddara cewa a ce kowa abincin da zai ci sai ya je ya noma a ce duk wani aiki da kake in damuna ta yi dole zaka dakatar da shi ka je ka noma abincin da zaka ci. Kaga akwai wahala. To Ubangiji subhanahu wata'ala dan ya sauƙaƙa mana sai ya halatta mana ciniki idan kana da kuɗi aljihunka shi manomi ya noma abinci ya kawo kasuwa ka zuba kuɗi ka saya. Kai ka karɓa abinci ka bashi kuɗaɗe. Waɗannan kuɗaɗe da ya amsa shi ma zai je yi wasu buƙatun shi. Ƙaddarcewa tufafin da kake da buƙata ka sa. Kai baka iya noma ba balantana ka shuka auduga. Ƙaddarcewa kai manomi ne to ka iya yanda ake nada zare. In ka iya nada zare ka iya yanda ake saka shi ko in ka saka ka iya dunkawa. To a nan gaba ɗaya an gama komai tufafin gashi a dinke sai sawa. Idan kana da kuɗi a aljihunka sai ka je ka ba da kuɗi kai tsaye a baka tufafin da zaka saka ka rufe al'aurarka. To wannan shine hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta mana ciniki dan junanmu ya muri juna. Kowa yana da bukata kenan. Kai mai kuɗi sai ka zuba kuɗi ka sai kaya, shi mai kaya in ka bashi wannan kuɗi shi ma ka taimaka masa. To dan haka shine anan malam ya shigo mana da ayoyin da suke tabbatar mana da hukuncin ciniki. Shine aya ta farko yace wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ahalla Allahu al-bai'a. Ubangiji ta'ala ya halatta wato shine saye da sayarwa wa harrama riba. Ubangiji ta'ala ya haramta riba. Lafazin wa ahalla Allahu al-bai'a wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna mana hukuncin ciniki. An gane ku? Tunda mai Allah ya amfani da shi lafazin halala ciyayi wa ahalla Allahu al-bai'a. Ubangiji ta'ala ya halitta saye da sayarwa, ciniki Allah ya halitta shi. Sai yace wa harrama riba, Ubangiji ta'ala ya haramta riba. Wannan lafazi da yace wa ahalla Allahu al-bai'a lafazi ne wanda yake gamanbe. An gane ku? Domin wani yana iya kafa hujja da wannan aya yace duk ai duk kasuwa halakci. Haka wasu suke kafa hujja da irin wannan aya su ce ai kasuwa halakci, kowane irin ciniki kana iya yi, don haka ba sa ware kasuwar da ta halatta da wadda bata halatta ba, in dai kasuwa ce su a matsayin su kawai halakci. To don haka ita wannan aya lafazi ne wanda yake gamanme, don haka sai ka koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita ta ware ta bambanta cewa cinikin da ya halatta da wanda bai halatta ba. Asali dai ga duk ciniki halaka ne, to sai dai abinda shari'a ta nuna cewa ciniki kaza da ciniki kaza da ciniki kaza wannan ba sa halatta. Ita kwa shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata taba hana bayi game da wani abu face akwai illa wadda ta sanya aka hana. Duk abinda Allah ya haramta to akwai illa da ta sa aka haramta. Domin matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce ya ce a yi kaza ko a daina kaza don wargi ba tare da wata hikima ba. Don haka galibin cinikayya waɗanda aka haramta idan ka koma za ka gano mecece illar, wanda galibin illar akwai jahala ko kuma akwai algar wato shine wato rudi. Shi kuma duk abinda za ka yi ka yaudari ɗan uwanka ka zalunce shi wannan haramu. To shine anan yace wa ahalla Allahu al-bai'a, Ubangiji ta'ala ya halitta wato ciniki shine saye da sayarwa. Sai yace wa harrama riba, Ubangiji ta'ala ya haramta riba. Riba ita ma kala-kala ce kamar yanda insha Allahu zamu ga nau'ikan ta kenan a cikin wannan littafi da muke ciki. Tare da cewa in aka ce riba shine wato kari ziyada kenan dadi, wanda kasancewar su a jahiliya idan ka ba mutum bashi misali jika dari, idan wata ya mutu zai baka, to idan watan ya mutu sai ka dora masa wani abu cewa jika dari da goma zai baka ko dari da biyar. Idan wannan wata bai samu dama ya biya ba sai wata na gaba sai ka ce masa wannan dari da goma kuma ta koma dari da ashirin. Idan wata na gaba shi ma bai samu ya biya sannan wata goma sai ta karu ya zama 130, wanda ita wannan ita ce riba ta jahiliya amma bata takaita ba akan wannan nau'in. To wannan aya kenan malam ya shigo da ita domin ya nuna mana hukuncin ciniki halaka ne, saye da sayarwa halaka ne. sannan sai ya ce wa qaulihi da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum ubangiji ta'ala ya ce sai dai idan ta kasance wata kasuwa ce halartacciya wadda wato kuke kai kawo tsakankaninku lokaci zuwa lokaci to wannan ba laifi akan yi ba sai an rubuta ba ba sai an nemi shaidu an shaida musu tunda ita wannan aya abin da yake bayanta na nuna mana ciniki wanda aka kulla amma wanda yake akwai jinkiri in ma wajen bada kaya ko kuma jinkiri wajen bada kuɗi wanda kasancewar in an yi ciniki in dai akwai bashi a ciki to abin da ake bukata a rubuta ni wani dan wane mai suna wane kenan in bada adireshi na wanda yake cikakke wani dan wane ya sayar min da kaya a lokaci kaza rana kaza wata na kaza a shekara ta kaza kayan nan kuma na saye su akan farashi kaza sai mu na samu shaidu kamar mutum biyu sai mu shaida musu to haka ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu ba dan komai ba dan kada a samu wata hayaniya da rashin zuttuwa tsakankanin mu abinda zai jefa gaba da kiyayya tsakankanin mu saboda ni dan adam ne dukan nakan iya mantawa kai ma kana iya mantawa idan ni na manta misali kayan miliyan 1 ne na amsa a wajenka sai na ce ya kayan jika 500 ne kai kuma kana tuna da cewa kayan miliyan guda ne ni kawai a iya yakini na kayan jika 500 ne kaga anan za a samu jayayya da hayaniya wanda abin nan zai iya kai mu gaba da kiyayya to amma idan aka zo aka rubuta muka samu mutum biyu shaidu muka tabbatar musu da haka in ma takarda ce aka rubuta wannan aka bashi daya ya aje wannan aka bashi daya ya aje ni na rike daya kai ka rike daya kaga anan dukkan wata hayaniya ta mantuwa da abubuwa za su biyo baya wanda insha Allah an magance shi to haka Allah ya nuna mana cewa in dai mun kulla wata mu'amala wadda akwai bashi a cikin ta zuwa wani lokaci abun ambato ubangiji ta'ala ya ce to mu rubuta shine ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu waliyaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu allah falyaktub walyumli lil ladhi alayhi al haqq وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ هُوَ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم ubangiji ta'ala yace sai dai in ta kasance wata kasuwa ce halartacciya wanda kuke kai kawo kuna kewayeye ne ya tsakankaninku ma'ana yanzu sai ka tafi shagona ka dau kaya ka zo ka zagaya idan ka sayar da kayan ka zo kai balas kuma ka dau wasu sabbin kaya ko yau in baka kaya zaka je ka ci wata kasuwa daga kaci in ka zo balas zaka yi ka dau wasu kaya to wannan a ce misali mutum ne wanda zai dau kaya ya je ya kewaya idan ya sayar ya kawo ya baka kudi sannan ya dauki wasu hallo ya je ya sayar da su in ya kawo ya baka kudi kaga a ce a duk daukan da zai yi da kawo kudin da zai sai an rubuta akwai wahala to irin wannan ne ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana wannan ba laifi bane ba sai an rubuta ba shine yace illa an takuna tijaratan sai dai idan ta kasance wata kasuwa ce hadiratan wanda take halartacciya tudiruna ha bainakum wanda kuke kai kawo tsakankanu ka bashi kaya ya je ya sayar ya zo ya yi balas ka bashi kuma wasu sabbin kaya to wannan ba laifi bane ba in ba a rubuta ba wannan aya kenan tana nuna halaccin wato shine kasuwa in aka ce kasuwa kenan shine ka saro kaya ka zo ka kasa ka saida ka ci riba shi kuma idan aka dauki albai kaga anan zai zamanto kai ne zaka iya sarrafa abu da hannunka kaje daji ka saro itace in ka saro itace ka sassaka kai turmi kai tabarya kai kujera kai menene ka kawo kasuwa ka saida kaga kayan nan kai ba saiwa ba kai amma kai ne ka kira su amma idan ka zo zaka bayar da wannan kaya domin ayi amfani da su kai ma a baka kudi shi kuma wannan kai ba kai ka kira zuwa kai ka sayo kaya sannan sai ka zo ka kasa ka samu riba akan su to shine ake kira da tijara kenan wancan shi kuma ana kiran shi sana'a sana'a kenan kai zaka kira abu ka zo ka kasa ka sayar da shi ko ne ko manomi ne zai je ya noma abinci ya kawo ya sayar da shi to duka kowanne da tijara kin da wancan duka yana daukan ma'anar albai to shine anan ita wannan aya nasi ne a bayyane wanda yake nuna mana halaccin wato ita ce kasuwa ka sari kaya ka kasa ka ci riba to shine anan malam sai babu na musamman shine yake cewa babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wannan babu ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qudiyatis salatu ubangiji ta'ala yace idan an gama sallah wace sallah ake nihi ita ce sallar juma'a domin abin da ke baya ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ce fa idza qudiyatis salatu kenan al alif wal lam anan lil ahad idan an gama sallah sallar juma'a kenan lafazin alqada wa anan ma'anar shi shine al itimam kenan cikawa fa idza qudiyatis salatu ay idza utimmatis salatu wa furiga minha idan an gama sallar juma'a ubangiji ta'ala yace fantashiru fil ardi wato kowa zo a ban kasa kowa ya kadi gaban sa wabtagu min fadlillahi ku nema daga fadla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana ku nema arziki daga fadla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala lafazin wabtagu min fadlillahi ma'ana kowa yaje ya nemi sana'ar shi kowa yaje kan sana'ar shi kaga wanda yake manomi ya tafi ya sagona wanda yake da shago ya tafi ya bude shagon shi wanda yake da wata sana'a can da bai shi ma yaje kan sana'ar shi to illa kasancewar abinda muke tambaya anan umarni ne Allah ya mana cewa in an gama sallar juma'a ku watsu ban kasa ku nema daga cikin fadala ta ubangiji wanda abu ne sananne in umarni ya zo daga Allah ko manzansa abinda yake fa'idantarwa shine wajibci sai idan an samu dalilin da ya sarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci ko zuwa halacci anan umarnin shin wajibi ne in an gama sallar juma'a dole ne mutum ya tafi kan sana'ar shi ba wajibi bane ba an gane ko domin asali zamu koma ita sana'ar menene saye da sayarwa da sauransu menene matsayin su abu ne wanda Allah ya halitta mana duk da cewa wasu malamai suka ce akwai lokacin da yake zama wajibi an gane ko mutumin da yake da wadata yana da dan abin da zai biya bukatun shi wannan ba dole bane ba sai ya ji ya bude shagon shi wannan an so ne amma wanda ya tabbata bayya to wannan dole ne ya je ya nemi sana'a in an gama sallar juma'a me yasa dan kada ya je ya roko saboda kare mutunci wajibi ne dole ne mumini ya nemi sana'a dan haka wani malami ya ce anan ga wanda kenan ba shi da abin da zai biya bukatun sa ma'ana abinci da sauransu wannan dole ne ya je ya nema amma wanda yana da abin da zai biya bukatun sa wannan an so ne ya je amma ba dole bane ba wannan kasancewar wani nauyi ne wanda yake kan waɗanda suka gabace mu ubangiji subhanahu wataala mu ya sauke mana daman yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi dan ya sauke mana dukkan wani nauyeye wanda ya tsananta akan waɗanda suka gabace mu na al'umma domin kasancewar yahudawa ko kuma mu ce yahudawa ko kuma sune yahudawa ubangiji subhanahu wataala ya haramta musu yin aiki a ranar asabar an gane ko an haramta musu yin aiki a ranar asabar sune mabiyan annabi Musa alaihi salam to daga cikin su sune kenan yahud wanda su sun zabi ranar asabar cewa rana ce ta hutu bayan Allah ya nuna musu cewa su zabi ranar Juma'a suka ce a'a su ranar Asabar suke bukata me yasa suka ce domin Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakankanin su na halittu a cikin kwanuka guda shida farko Lahadi karshe Juma'a suka ce ranar Asabar ya huta dan haka mu ma ranar Asabar mun zabe ta ranar hutunci Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugu Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu a cikin kwanuka guda shida Ubangiji ta'ala ya ce babu wata wahala da ta shafi mu balantana da zamu huta To dan haka da suka zabi ranar Asabar jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah ya ce to daga yau an haramta muku kamun kifi a ranar Asabar ku kadaita a ranar Asabar kawai sai ibada maganar ku je ku yi sana'a Ubangiji ta'ala ya haramta musu daman su ko sana'ar su a wannan lokacin kamun kifi ne to shine kasancewar shedani yazo ya nuna musu wani wayo da dabara cewa a ranar Juma'a da yamma ku zo ku saka tarkonku ranar Asabar kenan kifi daga ya fito sai ya fada ranar Lahadi da safi daga kun zo sai kamu domin jarrabawa ta Ubangiji a kwanukan da aka halitta musu yin farautar idan suka je sai kawo ni da kyar zaka samu kifin da zaka ci zaka yi abinci da shi to amma a ranar da Allah ya haramta musu su kama sai kifi yake fitowa saman ruwa gashi har gabar teku wasu aka samu daga cikin jama'ar su suka musu galgadi suka ce ku dena wasu ko suka ce a mu ba ruwan mu ta su ta rage lokacin da azabar Allah ta sauka waɗanda suka galgade su Ubangiji ta'ala sai ya tsiratar da su yan ba ruwan mu da su waɗanda suka ketare iyaka gaba ɗayan su Ubangiji subhanahu wata'ala ya la'ance su ya maida su burrai bayan kwanuka Allah ya karbi rayuwar su shine Allah yake cewa laqad adimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faƙulina da hunkunu kira da tanakasi yi to don haka shi ne a nan mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ranar mu fiyayyen yini shi ne yinin Juma'a wannan yini Allah bai hana mu mu je mu yi sana'a iya kawai abinda aka hana mu in lokacin sallar Juma'a ya yi an yi kiran sallah wanda daga shi limami yake hawa mimbari to dole ne wanda Juma'a ta zama wajibi a kansa ya watsar da duk wani aiki ya tafi ya je ya yi sallah amma in an gama sallah daga can masallaci ma kana iya wucewa wajen sana'ar ka ba da yafi bane shine kenan Ubangiji ta'ala yace fa idza qudiyati salat idan an gama sallar Juma'a fantashiru fil ardi Ubangiji ta'ala yace ku wasu a ban kasa wabtagu min fadlillahi ku nemi arziki daga cikin fadla ta Ubangiji ma'ana kowa ya je kan sana'arsa wadhkurullaha katsiran ku ambaci Ubangijin ku ambato wanda yake mai yawa la'allakum tuflihun dan ku rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama ko kuma dan ku rabauta da duk abin da kuke so kuke kauna a duniya da lahira domin ambatan Allah yawaita ambatan Allah yana ɗaya daga cikin sababin abin da yake sa musu ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da makomashi lahira sai ya ce wa idza ra'au tijaratan Ubangiji ta'ala ya ce idan sun ga wata kasuwa ma'ana idan sun ga wani kaya na kasuwa aula hawan ko sun ga wani wargi in fabu ilaiha Ubangiji ta'ala ya ce sai su watsu zuwa gare shi wata rakuka qa'ima kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su barka kana tsaye kai kadai kana huduba wannan kasancewar zamu iske sababin saukar wannan aya Madina wani lokaci an buƙaci abinci abinci ya yanke ko kuma duk wasu kaya na masrufi sun yanke domin galibin kayan da ake amfani da su a Makka a Madina akan zo da su daga kasar Sham kaya in sun yanke ƴan kasuwa kowa buƙata yake to sai aka yi dace da isowar kaya a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari yana khutba kaya sun iso Madina dabi'ar su da al'adar su idan kaya sun iso akan buga wata ƴar ganga wani tambari wanda a matsayin sanarwa ne jama'a su san cewa kaya ya iso kowa ya fito ya saya to ana cikin huduba sai aka buga wannan ganga sahabbai da suka ji an buga ganga an sanar da su kaya sun iso gaba dai sai suka tashi suka watsi daga cikin masallaci iya waɗanda suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 12 kamar yadda Jabir Allah ya kara masa yadda ya rawaito mutum 12 a wata riwaya aka ce da mata guda uku su kadai ne suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa sai ya tashi ya tare kaya to shine ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako ya kan musu yana musu rarauka yace wa idza ra'u tijaratan in sun ga wani kayan kasuwa aula hawan ko wani wargi wannan ganga da aka buga kenan ubangiji ta'ala yace in faddu ilaiha sun su watsu wato izuwa ga wannan kayan kasuwa ko kuma wannan kayan wasa wata rakuka qa'ima sun su barka kana tsaye kai kadai kana khutba ubangiji ta'ala yace kul ce da su ma inda Allah khairu abinda ke wajen Allah wanda ya tana dama bayinsa na sakamako khairun min Allahu wato shi yafi alkhairi game da wargi in har kuna ganin cewa a wargi akwai wani abu wanda yake na nishadi to abinda Allah ya tana dama bayinsa a gobe kiyama yafi wargi alkhairi wa min at-tijara kuma yafi kasuwa in har kuna ganin cewa kasuwar akwai wani dan amfani na duniya to abinda Allah ya tada dama mu'minai ya wuce wannan gaba daya shine yace kul ma inda Allahi khairu min Allahi wa min at-tijara ce da su abinda ke wajen Allah wanda ya tada dama mu'minai yafi alkhairi game da wargi kuma yafi alkhairi game da kasuwa wallahu khairur raziqin ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu azurtawa in har akwai balantana babu ita wannan aya malam ya shigo da ita ita ma abinda take bayani shine wato halacci game da saye da sayarwa tunda anami Allah yace ciyayi fanta shiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku watsu ban kasa in an gama sallar juma'a ku nema daga fadula ta ubangiji kaga anan kasuwa tana ciki tunda kasuwa ɗaya ce daga cikin hanyoyi waɗanda suke da neman arziki mutum ya sari kaya ya kasa ya ci riba wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke da neman arziki sannan sai yace wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai domin farkon ta ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakankaninku ba ta hanya ta gaskiya ba an gane ku la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku tsakankaninku kenan bil batil shine ba da gaskiya ba kenan ka bi ta wata hanya ta wuru-wuru da damfara domin ka ci dukiyar dan uwanka domin dukiyar dan uwanka dukiyar ka ce amma bai dace ba ka ci sai ta hanyar Allah ya halitta da haka wasu malamai suka ce ma'anar ayar ma'ana kar ku sake ku sarrafa dukiya sai ta hanyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mu to dan haka kenan anan kasancewar ka ci dukiyar dan uwanka in dai ba da san shi da yaddar shi ba to wannan baya halitta sai yace illa an takuna tijaratan ubangiji ta'ala yace sai dai in ta kasance wata kasuwa ce aka yi an tarabin minkum game da yarjejeniya tsakankaninku ka yarda ka amince shi ma ya yarda ya amince aka tabbatar da wannan ciniki to ya halatta ka ci dukiyar shi ma ya halatta ya ci dukiyar ka amma in ta hanyar kwace ko sata ko yaudara ko wani nau'i wanda yake na damfara baya halatta mumini ya ci dukiyar dan uwan shi mumini ita ma wannan aya kenan tana tabbatar mana da halaccin saye da sayarwa sai malam ya shigo da hadisi na farko a baban shine hadisin wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shine yake cewa innakum taquluna lalle ku kun kasance kuna fada kun zamanto kuna fada inna Abu Huraira lalle Abu Huraira yukthiru alhadisa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana yawaita fada ma jama'a cewa manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza naga manzon Allah ya aikata kaza shine wasu suke zargin shi daga cikin sahabbai suke cewa inna Aba Huraira ko kuma mu ce daga cikin kenan jama'ar shi alwali wadanda suka tara zamani da shi yake cewa inna kum taquluna lalle ku kuna fada kuna cewa inna Aba Huraira lalle Aba Huraira yukthiru alhaditha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya cika yawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza kamar akwai wani nau'i na tuhuma wata kuluna kuma an gane ku wata kuluna kuna fada kuna cewa ma badul muhajirin wal ansar mi yasa al muhajirun wadanda suka kauro madina daga makka da sauran sassanin duniya wadanda suka yi imani da Allah da manzansa su ne ake kira da al muhajirun wanda galibin su wato mutanen makka ne ma badul muhajirin mi yasa waɗanda suka yi hijira suka dawo Madina wal ansar da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka sadaukantar da rayuwar su da dukiyar su domin taimaka masa akan isar da sakon ubangijinsa mi yasa waɗannan jama'a la yuhaddisuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba sa ba da labarin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi misli hadisi Abi Huraira kwatancin yadda shi Abu Huraira yake fada kenan me yasa su ba sa yawaita hadisi kamar yadda shi yake yawaita menene sababi sai ya ce wa inna ikhwati minal muhajirina anan kenan sai yake ba da hujjar abin da yasa yafi su yawan hadisi yake yawaita fada ma jama'a manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza shine yace wa inna ikhwati minal muhajirina yace lalle ɗan uwana daga cikin waɗanda suka yi hijira suka dawo Madina yace kana ya shiga duhumus safaqu bil aswa kullu ciniki a kasuwanni shine ke shagaltar da su galibin su ɗan kasuwa ne suna kasuwa suna saye da sayarwa idan aka ce as-safaqu wato shine kullu ciniki kenan wanda asali Larabawa idan aka kulla ciniki da mai saye da mai sayarwa idan na meka maka kaya ka bani kudi to zan daga hannu ka daga hannu sai a taba wannan yana nuna cewa ciniki ya tabbata an gane ku ka yarda ka amince na yarda na amince wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya tarar da su suna haka kuma ya tabbatar da su bai hana ba dan haka ba laifi bane in an yi ciniki daya da mai saye da mai sayarwa su hada hannu kenan wannan yana nuna kenan kowa ya yarda ya amince to shine sukan taba hannu tsakankanin su dan haka shi cinikin sai ake kiran shi as-safaq domin lafazin as-safaq shine taba hannu dan haka tabi ake kiran shi at-tasfiq shine yace wa inna ikhwati minal muhajirin lalle ɗan uwana waɗanda suka yi hijira suka zo Madina yace kana ya shiga duhumus safaqu bil aswa wato saye da sayarwa shike shagaltar da su wato a kasuwanni wa kuntu alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alamil ibadani yace ni kuna kasance na ina lazuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato akan cika cikina da abinci shi idan ya ci ya koshi ba shi da wasu bukatu ba shi da wani hannun jari wanda zai ringa saye da sayarwa da shi shine yace wa kuntu alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alamil ibadani yace na kasance ina da zuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cika cikina in na ci abinci to ba ni da wani hannun jari balantana na je kasuwa ni ma na shagala da saye da sayarwa ina nan a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ashhadu idza gabu ina halartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka faki su sun tafi kasuwa ni ko ina tare da shi wa ahafadhu izalasu kuma ni ina kiyaye duk abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan su suka manta ka san yana ɗaya daga cikin abin da yake gadar ma dan adam mantuwa shine yawan shagalce-shagalce na al'amarin duniya dan haka ba a san dalibi ya zamanto al'amura sun masa yawa shine kaza shine kaza shine kaza to da haka bayan da za a yi mutun ya tabbatar da karatu ya zamanto kenan tunaninka a kakkabe yake karatun nan shine yake gaban ka to shine yace wa ahafabu idhanasu yace ina kiyaye duk abin da naji na hadisan sa idhanasu su kuma lokacin da suka manta domin wannan sai ya gawo sai yace a shi jiya kaza ne akai kenan wannan al'amari da ya tsare masa gaba ya mantar da shi wancan karatu sai yace wa kana ya shiga min ikhwati min al-ansari amalu amwalihim yan uwana wato su ko mutanen Madina aiki game da dukiyoyinsu yake nihi da amwalihim su ne gonakansu domin su manoma ne suna da gonakai waɗanda suke na dabino wannan shi yake shagalar da su galibi su in safiya ta yi an tafi gona sai yamma a dawo su kuma galibi almuhajirun su kuma an tafi kasuwa su yi da sayarwa sai yace wa kuntum ra'an miskinan min masakinis suffa yace ni ko mutun ne wanda yake talaka daga cikin talakawan wannan babban rumfa wadda take cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata katuwar rumfa ce wadda talakawa waɗanda suka yi hijira suka zo Madina ba su da mafaka kuma ba su da wani hannun jari to nan suke fakewa a wannan babban rumfa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talakawa ne galibin su sukan kai mutun 70 zuwa 80 wani lokaci sukan dora akan haka shine yace to ni ina ɗaya daga cikin su a yi hina yan sauna yace dan haka ina kiyaye duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a lokacin da su suke mantawa wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hadithin yuhaddisuhu yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya faɗa game da wani hadisi da yake ba jama'a labari manzo Allah yace innahu lan yabsuda ahadun thawbahu hatta aqdi maqalati hadhihi manzo Allah yace ku san da cewa lalle babu ɗaya daga cikin ku a yanzu da zai shimfida tufafinsa har akai lokacin da zan gama fadata wannan thumma yajma'u ilayhi thawbahu sanan ya tattara wannan tufafi nashi an gane ku ya tattara wannan tufafi nashi zuwa jikinsa manzon Allah yace illa wa ama aqulu face sai ya kiyaye duk abinda na faɗa sai ya haddata sai ya haddace ba zai manta ba mizai Abu Huraira yace fa basattu namiratan alayya yace wani gado da yake jikina wani barbo kenan da na yafa idan aka ce namira shine wato mayafi wanda ake yafawa amma yana da zani yace sai na hudda sai na dauke shi sai na shimfida a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maqalatahu har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama fadar sa yace jama'atu ha ila sadri sai na dauki wannan mayafi sai na rungume shi a kirjina yace fa ma nasitu min maqalati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tilka min shay yace wani abu daga cikin wannan fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi har yau ban manta komai ba daga ciki wannan fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har yau yace ban manta komai daga ciki wanda ya gabata wani lafazi shi kuma kuka ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato karancin hadda manzon Allah yace masa ya tara wannan kinsa manzon Allah ya hira mushi haka sannan aka ce masa ya runguma a kirjin sai ya runguma yace tun daga ran nan in dai hadisin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bana manta shi to anan kasancewar anan Abu Huraira yana ba da kariya game da kenan kanshi tuhumar da ake masa yaya za a yi kafi kowa yawan hadisi kana yawaita fada cewa manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza alhali ko ga almuhajirun da al'ansar a cikin su babu wani wanda yake yawaita hadisi irin yanda kake yawaita hadisi to shine anan sai ya bayyana sababi biyu daga cikin sababba sababi na farko dai shi talaka ne babu wani abin da yake shagalar da shi na saye da sayarwa idan ya cika cikin shi da abin cike ne yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan duk abin da manzon Allah yake faɗa shi yana halarci su kuma ba sa nan balantana su san cewa me aka yi a yau sannan abu na biyu kasancewar wannan mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna masa cewa kowa duk wanda ya shimfida tufafinsa in dai na gama wannan magana manzon Allah ya ce in ya hada a jikinsa manzon Allah ya ce to ba zai manta ba wannan fada ta ga na fada Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya kauke mayafinsa ya shimfida da aka gama kwa ya dauka ya runguma a kirjin shi yace wannan wani abu daga cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yace ban manta ba kamar ya gabata sababi na uku abin da yasa yafi kowa yawaita hadisi shine tsoran ayar da take cikin suratul baqara fadar ubangiji subhanahu wataala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke koye ma jama'a abinda muka saukar wato na hujjoji an gane ko me Allah ya saukar abinda Allah ya saukar shine Al-Qur'ani da Sunna domin ita ma sunna wahayi ce wanda Allah ya turo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi bayan mun bayyana ma jama'a a cikin littafin da muka turo manzonmu da shi sai yace ulaika yal'anuhumullah ubangiji ta'ala yace wadannan sune ubangiji ta'ala yake la'antar su yake nisanta su game da rahamarsa wa yal'anuhumullah inun kuma duk wasu masu la'anta na mala'iku da mutane suka la'ance su to wannan tsoran wannan aya ta sanya duk abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya fada ma jama'a to dan haka wannan hadisi malam ya shigo da shi saboda wannan gaba na cewa wato wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhum as-safaq bil aswa yan uwana kenan al muhajirun sai da sayarwa shine yake shagalar da su a kasuwa kaga wannan mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yazo ya zauna yace malinta zai ci dukkan su yan kasuwa ne su waɗanda suke al muhajirun su kuma mutanen Madina manoma ne to anan kaga kasancewar fiyayyen halitta wanda Allah ya zaba ya tankade ya rauraye gaya sana'ar da suka tabbata akan ta galibin su wasu ƴan kasuwa ne wasu kuma manoma ne kenan wannan yana nuna abu ne wanda Ubangiji subhanahu wataala ya halitta ma bayin sa kuma ya zaba ma mu'minai kenan mu'mini abinda aka san da shi wato ya tashi ya nema ya nema bakin gurgudu ya kawo gudunmuwarsa da taimakonsa akan dukkan wani aiki na alkhairi kuma ta wannan hanya ne zai kare mutuncinsa don haka waccan aya sai ta nuna mana in an gama sallar juma'a kowa ya tashi ya je wajen sana'a ga su su waɗannan mazan jiya iya abinda suke idan an waye gari ɗan kasuwa za su tafi kasuwa manoma za su tafi gonakansu kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk